Manunia. Dalam muda duk da hukuncin kotun koli kan baiwa kananan komai cikakken yancin kasin kai a Nigeria har yanzu akwai masu yin wani gani-gani.
Mu a matsayin mu na majalisar dattawa, za mu roki gwamnati da su ƴan majalisar jiha su yi wa Allah su yi wa Annabi kar su duba kansu. Su yi wa kansu kiyama laimi su tsaya su ɗauka gwamnatin da suke ciki ganin irin kuɗin da ake warewa me yasa baya faruwa.
Gwamnonin za su ji daɗi a ce kawai shi kenan kuɗin shi yana hannun shugaban ƙasa shi zai kashe musu.
Sai kuma duk da haka hukuncin kotun kolin ya sa zaburar zuba zaben ƙananan hukumomin da shugaban majalisar dokokin jihar Jigawa ke cewa a gaskiya jama'a sun riga sun fara sauya tunani.
Al'umma sun fito kaman wani general election tunda suna shauƙin ƙananan hukumomi su suka kuwa kusa da talaka. Na tabbatar in ƙananan hukumomi suka samu 50% na insecurity zai rabu.
Shi kuwa shugaban kwamitin aikin haji a masaukinan tarayyar Najeriya cewa yake sun ɗora samwar samar da sassaucin sassaƙe sanarin kuɗin aikin hajjin da ya hana wasu maniyyata su kuni.
Kai abubuwan da yake bai zama dole ba a rage magana gidaje ne maganganun wasu kungiyoyin da ake basa wasu abubuwa waɗanda duk bai zama wajibi ba a rage su domin talaka ya samu sauki.
Waɗannan ba su mun taɓuka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke da masoya sansani sansani shiri na 191 cikin jerin shirin manuniyan da ke son warware duk wani rudani mai yuwa kuma kokarin kwakule ramin rudanin ne yasa masa da jantaren Najeriya ta dage kan cewa ai sai an yi aiki tukuru game da hukuncin kotun koli akan yancin kananan hukumomin Najeriya da ke neman barin baya ba zani. Sanata Abdul Ahmad Ningin jihar Bauchi ya ce idan dai har ana son kananan komai su samu cikakken yancin gashin kai to har yanzu dai akwai buƙatar ganin an haɗa kai da gwamnoni.
Mafi yawan wahalhalu da ɗan ƙasa yake fuskanta da shi kansa shugaban lokacin da yake fuskanta shine rashin kuɗi ya je wurin su kuma a rubuce ga yanda kuɗin suke shiga amma ba a san yanda kuma kuɗin suke fita domin salwantar da su ba. Saboda haka sufurin kwata ce duk abin da tsarin mulki ya nuna kan cewa lokacin gwamnatanci gashin kanta a samu zaɓaɓɓu domin a samu a aiwatarwa mutane ayyuka. Saboda haka mu a matsayinmu na majalisar dattawa mun yi imani kan cewa kafin a samu a farfaɗo rayuwa sai an duba baya an ga irin rawar ganin da lokacin gwamnati suka yi a baya. Amma kafin nan mutane a basu su zaɓo mutanen da za su tsidda buƙatun lokacin gwamnati ta wujudin kuɗi ba. Saboda ba da kuɗin ka za ka yi ba da kuɗin mutane ne. Saboda
waye ake so ya bar su ɗin?
Akwai alhakin gyaran tsarin mulki. Sai muka ce to bari mu yi gyaran tsarin mulki wanda za mu roƙi gwamnoni da su ƴan majalisar jiha su yi wa Allah su yi wa Annabi kar su duba kansu su duba gobe. Sai wa kansu kiyama laimi su tsaya su ɗauka gwamnatin da suke ciki wannan cikas ake samu bisa la'akarin da ake ganin irin kuɗin da ake warewa me yasa baya faruwa. Na ɗaya kenan. Na biyu a yi la'akari da su waye ne kuma za a zaɓo su zauna akan kuɗin jama'a domin su yi wa mutane aiki. Wannan abubuwan su ne muka ɗau wajen awa huɗu muke tattaunawa.
Su ma dai masu kishin dawo da martabar ƙananan komai a Najeriya irin su Hajiya Fatima Abubakar cewa suke ai gangara gangarar gangancin gangan ne ma a cigaba da yi wa ƙananan hukumomi rauni.
Idan kowace ƙaramar hukuma ta zama kuɗinta na kanta ne ita take da hakkinta. Ɗan local government ɗin za su iya holding ɗin chairman ɗinsu accountable. Za su iya kai buƙatar su ga abin da suke so ga abin da suke so. Sannan kuma kowace ƙaramar hukuma ai za ki ga akwai wani abu da shine babban matsalarta wanda kila ɗan asusun gamayya ne kila wannan ba zai zama abu ne wanda zai ja hankalin ita gwamnatin ba. To amma idan ya kasance ana ba su kudin su da kansu kuma asusun su nasu ne to kinga idan ma ka samu wanda zai almudahana wani ba zai yi ba so zaki ga a dalilin haka chairman na karamin hukuma zai iya kokari ya kamanta abin da yake faruwa in kika duba lokacin 1999 din nan ai suna kamantawa gaskiya su yanzu misali gwamnonin za su ji dadi a ce kai shikenan kudin su yana hannun shugaban kasa shi zai kashe musu kuma gaskiya kananan hukumomi sun fi kusa da mutane
game da zube ban kwariyar zube zaben kananan hukumomin da ake ta yi a sassan jihohin tarayyar Najeriya kuwa shugaban majalisar dokokin jihar Jigawa Honorable Haruna Aliyu dan Gatin ne ke cewa jama'ar jihar Jigawa sun riga sun karbi zaben kananan hukumomi da kyakkyawan tsammani
abin alfahari shine al'umma sun fito kaman wani general election saboda tunda suna shaukin kananan hukumomi su suka kuwa kusa da talaka kuma sun ji Supreme Court verdict cewa kowace za ta yi zaɓe kuma a tura kananan hukumomi kuɗaɗensu domin biyu wanda ya ƙara musu sha'awa don su fito su tabbatar an yi zaɓe.
Kuma wannan ya nuna mutane na da shaukin zancen dai autonomy ɗin nan wato ƴancin kananan hukumomi.
Gaskiya mutane na da shaukin wannan kuma kamar yadda ka sani mu jihar Jigawa dama ana yi. Akwai tsari da dokoki da majalisa ta yi na irin first line charges man an cire wannan gaba daya ke ba su kudinsu a tabbatar cewa an biyo kananan hukumomi rashin kansu domin na tabbatar in kananan hukumomi suka samu 50% na insecurity zai ragu.
Sai da kuma duk da haka shugaban jam'iyyar APC da ta lashe zaben kananan hukumomin jihar Jigawa Alhaji Aminu Gumal ya ce zaben kananan hukumomin fa ya bar su da dan wani sabani.
Kujera ɗaya ne zai samu to dole wanda bai samu ya ji ba daɗi ya ga shi kamar ko ba a masa adalci ba amma duk ɗan jam'iyya ne kamar ne a matsayin shi wanda zai episode ya Jigawa kowa murin gume shi kuma babban sa hakurin a zo a zauna a cikin nan kuma ba samu a nan ba sai ka samu a can shi mulki Allah ne ke ba da shi da wanda ya so election da ya so dole sai an yi hakuri kuma mun babban sa hakurin kuma mun shiga da wasa hakuri.
Amma wasu suna ganin kamar wannan zance na zaben kananan hukumomi zai barazana ma haɗin kan jam'iyyarka ta APC misali.
Ba zai insha Allah ba za su samu matsala ba dalili ko saboda yawan campaign na bari su shi da muka shiya shiya shi sai sai ya ga muka cewar ba za a samu wannan matsala ba domin din da muka je zo din da muka je a kadawo da wannan tafiyar wannan zon din mutane sun fito kusa da kwatar su har mutanen da aka bata din ma sun zo an yi tafiyar su kuma an yi kwanwaci wanda a zagaya a wasu alƙawarika wasu ma ba su wasu abubuwan da wani ba samu wani samu wannan da kuma ba su haƙuri kamar da gama gwamnati na da yawa su ma kasu jiha a musu afuwanci.
Game da aikin hajjin da ake ta fargabar zai iya haura naira miliyan goma kuwa shugaban kwamitin aikin hajjin a majalisar wakilan tarayyar Najeriya Honorable Ja'far Muhammad Shatiman Burgune ke cewa za su yi sassaƙe-sassaƙen samar da sauƙi ta hanyar tsai da santsini.
Akwai abubuwan da yake an riga an yi nisa kuma ya kamata a ci gaba da su abun yin aiki ne shiri na shekara guda. Kuma shi ma muna so ya tsaya aiki ya zai kamata ya makata adalci ya ji tsoron Allah saboda duk abin da zaka yi a committee na Hajj idan baka san tsoron Allah ba to daga gini
da gwamnati ba ta bada tallafi a harkan aikin Hajji ai na abin ya baci
to babban matsala wanda yake gaskiya daga tattalin arzikin kafafu nan ne abin ya lalace saboda ba zan manta ba mun je aikin Hajji 2005 lokacin na ji naira 25 ake ba mu real naira 20 ma yaka zama gwamnati to yanzu da yanda kusan 400 da wani abu take kusan 100 saboda dogaro da akai da kudin waje misali irin dala yanzu kudin kusan 1,700 da wani abu take ba za ka hada ta lokacin da aka je aikin Hajji wanda yake dala kila lokacin ba ta wuce 500 ba ko 100 shekara biyu ma da wuce dala duka ba ta wuce 500 ba zuwa 300 da suka wuce duka ba su ci haka ba kuma sai an yi converting dinta dala sannan ta koma riyal to inda ake samun matsalolin kenan amma in Allah ya damu za mu yi kokari mu bi kadin tsarin aiki kai abubuwan da yake bai zama dole ba a rage magana gidaje ne mun gannan wasu kwangilan da ake ba su wasu abubuwa wanda duk bai zama wajibi ba a rage shi domin talaka ya samu sauki.
Duka iyaka batutuwan da zamu iya bada muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa na murafiki ku a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar dai yadda doka ta bada umarni domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 152 ne su yi sallamar cikin kujerin da sai sun sauka ne wasu suke da sun sani kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano Kano da Jigawa sai Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin talakawa da na shugabanni ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sukun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.